Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Sojojin kasashen Afirka da ke fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon fada da wannan kungiyar sati daya bayan harin da kungiyar ta kai wanda ta kwace garin Boso na Jamhuriyar Niger da ke bakin iyakar da Najeriya. Sojojin sun kaddamar da wannan harin ne ga kungiyar ta Boko Haram a kusa da Lake Chad da kuma dajin Sambisa da ke cikin Najeriya. A wannan harin dai an kashe sojoji da yawan su ya kai 26, amma su ma sun kashe 'yan Boko Haram har su 55. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawan su kai 50 ne suka tsere suka bar mahallinsu. Sojojin dai da suka kai wannan hari su 1,000 ne daga Kamaru, kana 2,000 daga Chadi. Ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojan ƙasar Kamaru, kanar Jacob Koji, da ke arewacin ƙasar ya ce sojojin Nijar da na Chadi su ne za su afkawa babban tungan 'yan Boko Haram ɗin da ke Nijar, kana sojojinsa za su gudanar da samame a maɓuyar 'yan Boko Haram domin hana su jan daga, musamman a yankin da ke Lake Chad da kuma dajin Sambisa. Ya ce wannan aiki ne ja domin ko wurin yana da girman gaske. Koje ce wannan aiki yana cike da hatsari domin 'yan gudun hijiran 'yan kungiyar ta Boko Haram sun dasa bamamai a wurare daban-daban da ba a sani ba. Yara masu yawan gaske ne aka gani suna naushin iska saye da safar hannu ta dambe, suna waka, suna kiran sunan marigayi Muhammad Ali. Hakan kuna faruwa ne daidai da lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar Muhammad Ali suke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa, wato Louisville da ke cikin jihar Kentucky a jiya Juma'a. Yaran dai sun yi jerin gwano ne kwatankwacin yadda motocin da ke bin motar da ke dauke da gawar Muhammad Ali da aka nan da akwatin da gawar take ciki da wani kyalle da aka yi rubutu a rabe da shi. An zagaya da wannan gawar ta Ali a wuraren da suke da tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa, musamman lokacin yana matashi. Ɗaya daga cikin 'yan unguwansu da ke bakin titi lokacin da ake gittawa da wannan gawar, wato Glenda Victor, ta ce tana murnan ganin yadda marigayin ya tsara abubuwan rayuwarsa, wanda hakan ya tasiri ga mutane da yawan gaske a wannan wuri da ya rayuwarsa. Ita ma Virginia Vega cewa ta yi abubuwan da marigayin ya yi kafin rasuwarsa ya amfani mutane na wannan unguwa ƙwarai da gaske. Baga ta ce, kowa ya san Ali mutum ne mai son zaman lafiya, da ganin mutane sun amfana a kodayaushe. Ta ce ba taɓa ganin mutumin da rayuwarsa ta yi tasiri ga mutane masu tarin yawa irin wannan ɗan taliki ba. Ta ce tana zaune gida ne ta hango jerin gwanon motocin gawar Ali, ta ce tilasta shiga cikin wannan tawaga domin ita ma ta kasance cikin tarihi. Wata mata 'yar jihar Florida da ke nan Amurka ta amsa laifin aikata leƙen asiri a madadin ƙasar China, wadda ta ce tana kuma shirin aikata fasakwarin kudade na ƙasar Amurka. Ma'aikatar shari'a na Amurka ya faɗa jiya Juma'a cewa matar mai suna Amin Yu, 'yar shekaru 54, ta amsa cewa ita tana wa gwamnatin ƙasar China leƙen asiri, musamman na satar fasahar ƙere-ƙere da kuma abubuwan da ke nasaba da harkokin da ke ƙarƙashin teku, domin gudanar da wata jami'a da ke mallaka wata jiha a ƙasar ta China. Yu, da take amsa laifinta, ta ce ba shakka ta karɓi wasu fasahan ƙere-ƙere a shekarar 2002 da kuma shekarar 2014 daga wasu kamfanonin da ke nan Amurka kuma ta kai su ƙasar na China. Ta ce ta yi nasarar hakan ne ko ta shara wa hukumar kwastam ƙarya na faɗa musu ainihin ba abubuwan take ɗauke da su ba, kuma ta rage kuɗin fiton kayayyakin da take ɗauke da su a wannan lokacin. Mai gabatar da ƙara na jihar Florida Lee Bentley ya ce Yu ta samu ribar dubban daloli a wannan kazamar, wato kasuwanci ta yi musamman a jihar Orlando, a madadin gwamnatin kasar ta China ta hanyar kaucewa dokokin shige da ficen kayayyakin Amurka. Ma'aikatar ta ce muddin aka tabbatar da wannan laifi kan yu, to za ta fuskanci hukuncin daurin shekaru 10 zuwa 20 idan yari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. An yanke hukuncin daurin sama da shekaru 2 ga wani dan Amurka amma haifaffen kasar Syria domin mika makamai ko kuma aikewa da makamai ga sojojin da ke yaki da shugaban Bashar al-Assad. Amin al-Burundi ya amsa laifinsa tun a cikin watan Janairun wannan shekara na cewa ya saba wa dokar Amurka na fitar da kayan kira Amurka domin zuwa da su kasar Syria ba bisa ka'ida ba. Wata babban kotu a nan Washington ta daura wannan din talaki har na tsawon watanni 32. Ba shakka Burundi ya amsa cewa shi da wasu mutanansa sun sayi kayayyaki na fada na soja na dubban dalolin Amurka ciki ko har da tabaran hangen nesa cikin dare da rigan sulke da dai wasu kayayyaki da ka iya agazawa sojoji wajen yaki. Yace sun yi wannan sun sayi waɗannan kayayyaki ne a tsakanin shekarar 2011 da shekarar 2013. Yace sun aike da waɗannan kuma kayayyaki ne ta jirgin fasinja wanda ya tashi daga nan Amurka zuwa kasar Turkiya. Inda daga bisani suka aika da su ga 'yan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin Bashar al-Assad domin mai gurbinta da na addinin musulunci tsantsa. Kungiyar Tarayyar Turai ta amince da daukan tsatsauran matakai akan mallakan bindigogi biyo bayan mummunan harin da aka kai a shekarar ta gabata a Paris da Brussels. Yawancin ministocin harkokin cikin gida ne na kasashen kungiyar waɗanda suka jefa kura wajen taron sun amince da sabbin dokokin mallakan bindiga da ma sauran makamai. Kana sun buƙaci kasashen da su ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙile shawagin bindigogi da ma makamai a kasashen nasu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karaman sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria a maradin jamhuriyar Niger. Rahoton mu na biyu kuwa zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke dauke da shi. Rahoton mu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan taron fadakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. Sai a biyo mu sannu akan hankali domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Yeah.
jami'an kiwon lafiya a jihar Murar ɗin Jamhuriyar Niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaƙi da cutar zazzabin malaria. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauki da cikakken rahoto.
Jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya ƙididdige yawan 'yan malatin da sauro ya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa ɗaukar matakan ɗaura da mara yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Muhammad Lawal Janjuna, shugaban sashen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya ta jihar DRSP.
Yaƙi da zazzabin cizon sauro ya kumshi kuma har da labarun da za a bada cikin takardun da za a bincike a ga, kamar yanzu misali gidan namiji satin ga mutum nawa sun kamu da zazzabin cizon sauro, mutum nawa sun kasu, mutum nawa an ka bincike jinin su, cikin jinin nawa a positive nawa a negative, to wannan takardun za a bincike su da guda-guda. Su kuma dama kyan abun duk an kai shekara biyu a sake dibawa takardun nan a ga me ya yi yawa ciki wanda za a rage ko me ya yi kaɗan wanda za a ƙarawa, saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwarai saboda abubuwa sun yawa ciki.
Ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su dawa-dawa ne ta hi damuwa?
Waɗanda ta hi damuwa dama yara ne ƙanana da mata masu juna biyu, kuma cikin yaran ma ƙanana daga shekara guda zuwa shekara biyar su ne masassar ta damuwa. Don ka diba cikin rafar ɗinmu duka kaga duk su ne sun kai kamuwa da masassara, kuma su ne sun kai rasuwa da mata masu juna biyu. Alhamdulillahi yan shekarun tun da an ka bunƙasa wanga yakin da masassar cikin sauro mun samu sauki kwarai, tun da da sai ka ga cikin shekara wajen mace 20 masassar cikin sauro ta kashe, to yanzu an kai shekara 4 babu macen da sauro kashe mai juna biyu.
Daga cikin likitocin na ci karo da Malam Ya'u Zakar Abba Aji da ya zo daga Bilma arewacin Nijar.
To a Bilma dai babu kaso ciwon sauro wannan da dama dai yanzu.
To can wani irin jan hankali za a yi mutane na kokowa da sauro?
To wajen jan hankali da za mu musu surin ƙasa gidan sauro, su bar zub da ruwa, kuma dauɗa duka shi yake kawo sauro, kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa.
A can Bilma kuna da isasshen kayayyakin aiki na kokowa da sauro?
To a can Bilma muna da, sai dai wanda za mu sa magari duka ne bamu da.
Tunda dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce, to ina matakan dauka na a ce an shawo kan wannan matsala ta zazzabin cizon sauro? Muhammad Lawli Janjuna ya dawo da ƙarin haske.
Yanzu matakin da za mu dauka shine takardun nan mu bi su da guda-guda dalla-dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu. Tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30, shi yoshi za a tsaya dushi shi ga 'yan malati su mai yawa, ga mata masu juna biyu masu wajen hawo, ga yara wanda za a awon abin yanzu kamar ka ɗauki likitan sa ya sabo, to wanga takardun sai ya cika su sarai kowane wata. To shi ne aka lissahi a taras kwana da su don muna iya gama kanzu, for example mutum nawa ya kama da masassar cizon sauro wanga satin, mutum nawa an ka jiba jinin shi, cikin jinin da an ka jiba wane ne an ka ga kwayoyin masassar cizon sauro nawa ne a bahir komi, kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa. To abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a ga ya za a rage nauyin wannan takardun.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Nijar.
Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu wani nau'i ne na rigakafi, domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto game da muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu.
Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikinsu. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Birnin Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin Dutse.
Da akwai rigakafin ta allura da muke yi, wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ce mata TT, wato anti-tetanus. Ana fara yin wannan allura da zaran mace ta fara jin motsi a cikinta. A wannan lokacin ya kamata a ce an fara mata wannan allura ta rigakafi. Ana yin wannan allura ta rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan? Kamar wata hudu, yana cika wata hudu. In Allah ya yarda in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi, za mu tambaye ta. In ta ce eh ta fara jin motsi, to a wannan lokacin za mu fara ba ta wannan allura ta farko kenan. Bayan sati hudu za ta sake dawa a sake ba ta allura. allura ta biyu kenan don an ba ta ta biyun nan ba za a ƙara ba ta ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai mu sannan za ta zo sannan kuma sai a dora akan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan cikin da yazo na biyu kenan za mu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta ta fara jin motsi to sannan sai mu ba ta allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati hudu za mu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu za a dora ta biyar kenan to wannan ta biyar din da za a yi mata to za mu ce to shikenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake wa mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara 10 in ta kuma samu wani ciki sannan za a zo a yi mata amma in kafin shekara 10 nan ta kuma da samu wani ciki ta saka da za mu ce nawa aka yi miki tace mana biyar to za mu sa mata complete
ta gama
kenan a wannan yanayi amma za mu ce to idan kuma bayan shekara 10 a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo ta samu ta yi shi
yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta babu wani rigakafin na cutar zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu
ai ko shi ne ko babban ma rigakafi da ake yi mace mai ciki saboda muhimmancin sa yana kare uwa yana kare da saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata ƴar doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda muhimmancin sa zamu samu ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata zamu ce to sha a gaban mu yawa domin tabbatar da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zaran mace ta ce ta fara jin motsi a cikin ta na wannan yaro sannan za a fara ba ta shi shi ma muna ba da shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a ƙara bata ba sai bayan wani sati hudun sai da za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da kuma ita mahaifiyar yaro
malama Bilkisu Usman Birnin Kudu kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halimatu Abdullahi a jihar Bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanyawa jariri a cibiya da zarar an feshi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Baucin Yakubu.
Hukumar lafiya ta tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo.
Da aka kira shi wannan taro an kira shi ne don a ƙara wayarwa kan jama'a akan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda basu ma fi sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa Chlorhexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai fadi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taba wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar Bauchi da jihar Sokoto a lokacin da aka kawo shi Najeriya so bayan yan shekaru da amfani da aka yi ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa iyaye mata da yara wajen lura da yaransu to shine wannan hukumar lafiya ta kasa wato Federal Ministry of Health ka zo nan Bauchi su kara jaddada abun kuma su kara yin bayani su nemi hadin kan al'umma da ku yan jaridu da mu kungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka saboda a kara wayarwa kan jama'a dan a san amfanin wannan magani.
Dr. Labaran Dattijo kenan Pharmacy Jibran Aliyu Tafida ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara kanana.
To wannan taro da aka yau da taro ne din saboda fadakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara kanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda 15 wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko. Wato abinda na farko dai tukunna abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a Najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen kananan yara 'yan ƙasa da shekara 5 da iyaye mata. To amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin su mutuwan su ya karu ne. To sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen 'yan ƙasa da shekara 1 din nan sabbin haihuwa, shine musamman kamar abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen auga iyaye mata saboda haihuwan yaran da ba su cika watannin su na haihuwa ba.
Pharmacy Jibran Aliyu Tafida, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da Muhammad Salisu Rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad dake Kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa.
Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu ɗan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya.
To Allah ya taimake mu, sai aka samu wani ɗan hanzari ba gudu ba, sai aka sami likita a Katsina da ya zo shi ba magani ba zuwa ya danye aikin fitsari ba, harkar kutarta ya zo gyaran masu kutare. Da ya zo sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan ƙanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo, sai tambaya ya ce menene matsalarsu. Ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce. Matsalar yoyon fitsari ya dai ɗan yi binciken da zai yi, sai ya tafi ya je training a Ethiopia. Ana yi mazancin 1982 ya je yi training ya dawo. Da ya dawo ya je can ƙasarsu ya samo kuɗin da za su gudanar da aikin, sai ya zo ya fara. To cikin ikon Allah ya fara ɗin, kuma Allah ya taimake shi ya fara da ƙafar dama. Aka yi ta samun nasara, aka yi ta samun nasara. Abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan Kano yana shemu. Bayan kaman za a iya kusan shekara 10 kenan da farawarsa a can Katsina ya zo nan. Amma kamin nan wannan lokacin yaranmu da matanmu sai dai su tafi Akwa Ibon Kadubi nisan nan, ko su tafi Zaria ko Ibadan ko Maiduguri. To Allah ya taimake mu ya kawo mana haggida. So mu kuma cikin nasa abin, mu kuma Allah ya sa mu kai training din nan, mu ma muka koya. To yanzu zan iya ce maka kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin. Idan ka je Zamfara da akwai, in ka je Sokoto, in ka je Kebbi, in ka je Kaduna, in ka je Jigawa, in ka je Maiduguri, in ka je Yobe, in ka je gasunan dai ba dai da yawan har yanzu, amma ɗaiɗaiku ne. To amma kuma cikin ikon Allah yanzu aikin da muke yi ɗin, saboda ya zama ya cikin sauƙi, yawa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi waɗancan, idan suka ɗauko maka har zuwa yanzu gaba ɗaya kaman ba a yi komai ba ne. Yawa so yanzu Allah na tuba kaman mu a nan Kano a duk shekara. Duk shekara idan ka ɗauki shekara 5 zuwa yanzu muna yin kusan mata muna musu, ba wai aikin ake number aikin ake kirga ba, a su matan da aka yi wa aikin muna yi wa mata fiye da 400
a shekara
duk shekara, in Allah ya yarda muna yi wa mata fiye da 400.
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan tattaunawa da yi da Dr. Amiru Imam Yola, kwararren likita a asibitin kwararru na Murtala dake Kano. Dangane da ci gaba da aka samu wajen yaki da cutar yoyon fitsari dake addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa. Ibrahim Alfa Ahmad Galeka.
Masu sauraro, kwata kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a Jami'ar Alƙalam dake Katsina, kuma kina da shekaru har 79 a duniya. Ya gaskiya wannan al'amari yake? To Hajiya, a wancan shekaru na baya ba ki samu lokacin karatu bane, shi yasa yanzu kai a waɗannan shekaru?
Lokacin to ni sanda muka tashi garin mu dai ba makaranta, ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta primary garin mu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsana aka sai su suka yi. To amma mu nan garin babu, amma an sanya wa saboda aka yara yan kadan aka cincinta aka sanya su. Ni dai ban shiga ba. Dai bayan na yi aure, mai gidana shi ya koya mani karatun, yadda zan yi karatun rubutu, karatu da rubutu. To nan na koyi karatu da rubutu da abu. Bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin, sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a Ingila. To sai ya same shi can. To sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani, shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne. Saboda haka sai ya tsaya mani ya sayo man littafi, akwai littafi wani essential English for foreign students.
Hajiya Fatima Lami Kurufi kenan wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru 79 da haihuwa. A saurari shirin na gari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin Hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin kasashen Afirka da ke fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon hari ga kungiyar sati ɗaya bayan da kungiyar ta kai hari wanda ta kwace garin Boso na jamhuriyar Nijar da ke bakin iyaka da Najeriya. Sojojin sun kaddamar da wannan hari ne ga kungiyar ta Boko Haram a kusa da Lake Chad da kuma dajin Sambisa da ke cikin Najeriya. A wannan harin dai an kashe sojoji da yawan su kai 26, amma su ma sun kashe 'yan Boko Haram har su 55. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawan su ya kai 50,000 ne suka tsere suka bar muhallinsu. Sojojin dai sun kai wannan hari ne su 1,000 daga Kamaru, kana 2,000 daga Chadi. Yara masu yawan gaske ne a gani suna naushin iska, saye da safan hannu ta dambe, suna waka suna kiran sunan marigayi Muhammad Ali. Haka na faruwa ne ko daidai lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar Muhammad Ali suke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa, wato Louisville da ke cikin jihar Kentucky a jiya Juma'a. Yaran dai su ma sun yi jerin gwano ne kwatankwacin yadda motoci da ke bin motar da ke dauke da gawar Muhammad Ali da aka nan ɗaya kwatin da gawarsa da ke cikin wani kyalle wanda ke aka yi marubutun Arabi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.